gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
take ranar bikin yancin kai na kasancewar Najeriya shekaru 59 da rabuwa da mulkin mallaka daga turawan Ingila sai dai fayyace kuma baya yafi yawa a bakunan yan kasa fiye da cigaban da wasu ke ikirarin an samu shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kuduri aniyar sauyawa jambo kafa ta hanyar dauke tsarin tallafi da jin kan al'umma da akan ce social investment program daga ofishin mataimakin shugaban kasa Hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa ta cafke Abdulrashid Maina wato tsohon shugaban asusun yan fansho na Najeriya kan wancan tsohon laifi na badakalar kudaden yan fansho da ake zargin sa da hannu dumu-dumu duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta Masu sauraro assalamu alaikum Ibrahim Isaac dan kwarano yake muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da yago shi tsantsar ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiya kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama tun bayan komawar kasar nan kan tafarkin mulkin demokradiya lissafi ya sauya game da irin kallon da bangarorin al'umma a ciki da wajen kasar nan ke yi wa Najeriya game da gwagwarmayar da aka yi kan samun yancin kanta da a wannan lokaci ake bikin cikar kasar shekaru 59 daga dawowa mulkin tarayya karkashin tsarin gashin kai daga turawan mulkin mallaka na kasar Burtaniya a kusan kowace shekara akan yi kalamai da tsokaci kala-kala baya ga makaloli a wajen tarurruka da dama kan halin da aka tsinci kai bayan samun yancin da kuma kwatantawa da irin wanda turawan suka yi wa kasar nan sai ko halin da ake ciki a yanzu da wasu yake bada fasarar cewa jiya dai tafi yau da ma dai a ce turawan ne yake ci gaba da mulkin tunda sun samu labari irin na kunne ya girmukaka dake haska cewa kowa ya tuna bara lalle bai ji dadin bana ba ci gaba irin na mai hakari jiya shine fasarar da wasu yake bayarwa domin tun lokacin da Najeriya ta yi bankwana da shugabannin kwarai da suka taimaka wa samun yancin ta irin su Sa Ahmadu Bello Sardauna Sokoto da irin su Premier Arewa Sa Abubakar Tafawa Balewa da irin su Chief Obafemi Awolowo sai ko irin su Chief Benjamin Nnamdi Azikiwe tare da irin su Habib Makole da kuma irin su Funmilayo Ransom Kuti a bangaren mata aka ce Najeriya ta fara fuskantar gararin kala-kala ta fannin shugabanci kuma masana sun yi ittifakin dukkanin gararin da ake fuskanta wanda ake gadan sa zangon mulki bayan zango duk ya ta'allaka ne ga wata tsatsa da ta dan faru a zakatan masu kiran kansu shugabanni wato cin hanci da rashawa magabatan kwarai ta fuskar jagorancin sun taka muhimmiyar rawa ta dora kasar nan akan turba mai inganci wanda kuma suka yi fatan ginin da suka yi zai dore tsawon zamaninnika to amma kash ga dukkanin mai bibiyar inda aka taso da inda aka tsaya ko ke ciki tare da hangen mai gaba ta kunsa zai gaskata hasashen masu cewa lalle makomar Najeriya sai ta Allah domin babu alamun haske illa dai zunzurutun duhun dukununu shin daga samun yancin kan zuwa yanzu waɗanne shugabanni ne suka fi tasiri da Salisu Bafayu ya fara da guda cikin yan gwagwarmaya
an fara da wanda a tsariyar Najeriya tun da aka fara kira Prime Minister a Najeriya shine Abubakar Tabawa Balewa ya bada gudunmawa sosai musamman gurin ganin cewa ya karfafa alaƙa da ke tsakanin ƙabilu mabambanta da suke Najeriya idan muka duba a baya Najeriya tana fama da matsalar ta ƙabilanci wanda har yanzu wannan matsalar bata zo ƙarshe ba tana ci gaba da wanzuwa a wasu yankuna na ƙasar nan to a lokacin shi wannan shugaba Abubakar Tafawa Balewa ya iyakar ƙoƙarinsa na ganin cewa ya haɗe kan tsakanin ƙabilu mabambanta sun zamanto cewa gaba ɗaya manufarsu ko kuma fuskantar su guda ɗaya ce ita ce Najeriya sun dauki kansu a matsayin yan Najeriya ba mutane waɗanda suke kabila kaza da kabila kaza ba wannan aikin da yake ko kuma ince wannan jajircewa da gwagwarmaya da yi ta sa Najeriya ta samu kyakkyawan saiti a tsawon shekarun da yi yana mulki a wannan lokacin a mataki na biyu zan gangaro kan Nnamdi Azikiwe wanda Nnamdi Azikiwe idan muka duba ta bangaren ilimi zan iya cewa a tarihin shugabannin da aka yi na soja a baya ko babu wanda ya taka muhimmiyar gudunmawa irin wadda shi wannan Nnamdi Azikiwe ya taka domin a lokacin sa ne aka samar da university a Najeriya wanda wannan university har yanzu ta ci gaba da wanzuwa ya ba bangaren ilimi gudunmawa mai karfi wanda kuma wannan gudunmawar har zuwa yau mun ci gaba da ganin ta wanda ta karkashin ta ne muka samu yawaitar professorship da doctorship da a yau muke mu'amala da su da kuma zamantakewa da su a wannan kasa ta mu sannan a mataki na uku zan ce shine margayi Murtala Muhammad lokacin mulkin sa yayi wani kokari na musamman na ganin cewa an samu monopoly of communication a Najeriya ya zama da cewa duk wani labari ko rahoto da zai fita a Najeriya akwai wani tsari guda ɗaya da aka gina akai yanda saukar da wannan tsarin zai iya bayuwa ga wani abu na rashin samun kikkiawan zaman lafiya ko kuma kikkiawar mu'amala zamantakewa tsakanin al'ummar kasa wannan tsarin da ya kawo saiti mai matukar fa'ida ga Najeriya wanda har zuwa yanzu ana cin moriyar wannan abubuwan
Kamarar Aliyu Samba kenan guda cikin yan gwagwarmaya a Najeriya Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari dai yayi kudirin hukunta duk wata hukuma da take da ruwa da tsaki wajen samar da kudaden shiga wacce ta gaza tara abin da aka yi tsammani daga gare ta na haraji. Shugaban yayi wannan kashedi ne a cikin jawabin sana murnar cika shekaru 59 da samun yancin kai na wannan kasa. Yana mai cewa alhaki da ya rataye a wuyan su a matsayin su na shugabanni ba za su yi sako-sako da ayyukan da za su inganta rayuwar talaka ba. Kuma daga cikin matakan da suke dauka ta fannin bunkasa tattalin arziki da samar da aikin yi akwai kokarin ganin hukumomin da alhakin tara kudaden shiga yara tayi a wuyan su sun sauke wannan haƙi nasu wannan cewa gwamnati ta kai ga matakin sauyawa shirin nan na jin kai da samar da walwala a fuskokin jama'ar ƙasa hurumi wato dai za a dauke shirin na social investment program daga ofishin mataimakin shugaban ƙasa a mayar da shi karkashin sabuwar hukumar nan da aka kafa ta kula da lamuran ƴan gudun hijira da annoba da kuma bunƙasa rayuwar al'umma shugaba Buhari dai ya magantu a batutuwa masu yawa da suka shafi manufofin gwamnatin sa da kuma tsarin yadda ake tafiyar da sha'anin mulki wanda daga cikin su har da bangaren abin da ya shafi tsaro da matakan sauƙaƙa rayuwar kunci da talaka ke ciki kuma bai gushe ba sai da ya tana da irin rawar da mazan jiya suka taka da yace a rana irin wannan babu abin da dan Najeriya zai yi da ya wuce yi wa Allah godiya kan halin da aka tsinci kai
as I stated 4 years ago change does not just happen
Shugaba Buhari yace kamar yadda na faɗa a shekarun da suka gabata canji ba wai kurin samuwa yake da kiftawar ido ba kuma ba zai taba samuwa ba har sai mun yarda za mu canja kawunan mu dole mu canja tsarin yadda muke gudanar da rayuwar mu zuwa ga aikin gwamnati da kuma halayya tare da girmama yardar da al'umma suke bamu haka nan dole ne mu canja kawunan mu zuwa ga ƴan ƙasa na gari masu bin doka da oda
it is our collective responsibility
Shugaba Buhari yace haƙi ne da ya rataye a wuyan mu baki daya mu samar da hanyoyin tallafar rayuwar matasan mu sannan kuma domin cin mu burin hakan za mu bunƙasa tare da jibantar fannin ilimi lafiya da kuma samar da ruwa da abinci domin tabbatar da cewa abubuwan buƙatar yau da kullum sun samu ga talaka cikin sauki tare da samar da damammaki gare shi na yin rayuwa cikin salama da walwala a fannin yaki da cin hanci da rashawa shugaba Buhari yace mun ci nasara koda a fannin samarwa da kuma aiki da asusun nan na ajiyar bai daya wato treasury sai shigo da tsarin kwarmato na tona asirin masu satar dukiyar ƙasa da kuma bunƙasa fannonin samun sayyihan bayanai da za su taimaka wa wannan tsari duk wannan sun taimaka gaya wajen cin nasarar tara biliyoyin nerori a shekaru hudu da suka gabata sannan kuma hakan ya dakile yadda ake satar kuɗin al'umma ba shamaki a fannonin dama na mulkin gwamnati
billions of naira over the last 4 years and deterred the rampant theft and mismanagement of the public funds that have plagued our public service.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan a kadan cikin jawabin sa na ranar yancin kai ga Najeriya da ta cika shekaru 59. To amma ina makomar talakan kasa dangane da bikin ranar yancin kan tun daga wancan lokaci da aka karbo yancin masu koke da muryar talakan kasa ta Najeriya irin su kamar Isha Gandun Albasa suna masu ra'ayin cewa yancin ta fuskar ci gaba ya rabu ne zuwa gida uku.
Idan ka dauka daga 1960 zuwa 1979 shekara 19 zaka ga wannan zaka iya cewa san barka an sami ci gaba idan ka dauka daga 1979 shekara 20 zuwa 1999 zaka ga cewa Najeriya ta yi tsayuwan gwamon jaki ne ma'ana rabi al'umma rabi kamar muka sani ga shugabanni kenan idan ka dauka daga 1999 zuwa yanzu magana da muke shekara 20 zaka ga abinda ake cewa ne kawai masu shugabanni kawai daga su sai ƴaƴansu wannan shine ajin da zaka ce Najeriya ta samu kanta daga wannan lokacin ka dauki harkar ilimi ka gane idan ka sa shi a cikin wannan tsarin za ka ga wancan ilimin yafi kyau wannan baya boba fallasa wannan kuma baya aka samu idan ka dauki harkar tsaro a wancan lokacin za ka ga cewa za a iya cewa san barka kamar misali abin da ya faru na harkar Biafra da yanda suka yi kokari aka magance abu idan ka dauki ta tsakiya za ka ga abin da ya faru kamar misali lokacin Metsi ne za ka ga cewa an yi kokari amma kuma akwai wata bukata da ake a ciki ka dauki kuma yanayin yanzu Boko Haram da muke ciki irin abubuwan da yake faruwa ya zama cewa wasu ne suke amfani da ita suke gina kansu.
Yanzu bayanin kai yana nuna cewa kusan lokacin mulkin soji kusan an fi samun ci gaba fiye da lokacin mulkin demokradiya kenan.
Wannan abin haka yake musamman a kasar nan. Kare ka manta lokacin da Najeriya ta sami yancin kai 1960 ta sami yancin kai a Afrika da kusan kasashe kusan guda 17. Zaka ga cewa a wannan lokacin zaka iya cewa eh Najeriya da gaske ake Najeriyan ne kuma ana son al'ummar ta ana kokarin aga an inganta rayuwar al'umma.
Kamar da Isha Gandun Albasa kenan guda cikin yan gwagwarmaya da ke koke da muryar talakan Najeriya. Ta bangaren mata ma dai mun kalli matsayin ci gaban da suka samu tun daga fara mulkin demokradiyya karkashin samun yancin kan wanda nan gaba kadan zamu ji abin da wata yar gwagwarmaya ke fadi kan tasu makomar. Sai dai kuma kafin nan akwai wani hanzari da Bahaushe kan ce ba gudu ba, domin dai a fannin na aikin gwamnati da sha'anin mulki akwai manya da ke bibiya tare da goyawa gwamnatin wannan lokaci baya irin su Babangida Lamido wanda ke da tsokacin cewa lallai fa shugaban ya saki layin da ya kamata a ce ya kasance a kai.
Mun dauka zai rufe idan sakamakon baharin da aka sani ba sabo. Daga baya muka ga kanci abubuwan gaskiya a shekara wadanda suka wuce ba mu ji dadin al'amuran takun sa kasa ba. Yawa kasa alƙawura da yawa kuma muna campaign da muke musu ya ce duk wanda ya sha petrol saboda lita naira 50 an cuce shi. To yau mun dauka za a yau ga lita naira 140 shi. Hadda wani sa'il war gurin da biyar kamata ya dai ya rada sassautawa ya rada cika alƙawuran kansa.
Wato ina fahimta ku kanku dai kun gano cewa akwai rauni ta fuskar da ake tafi da shi anan mulki.
Mu mun yadda mutun tare yake bai cika 10 ba. Dan haka Buhari ya kamata ya dawo ya duba irin abubuwan da ya alƙawuranka na ƴan Najeriya. A Najeriya mun san akwai matsaloli, matsalolin da aka yi wannan an yi barnar da sai a shekara 20 ba a gyara wata ba. Amma duk da haka akwai masu yi masa zagon ƙasa kuma suna nan suna tare da shi. Dan haka ya kamata a sake nazari a karkade su. Mun ga an yi hobbasa economic team ya canza su wanda yake muna kallon ƙasar za ta fuskanci wani abu. Me za a yi nan da shekara 4 ko ko dufa abin da ake nan da shekara 2 ne. Maganar siyasa za a dawo. Ya kamata a fuskanci talakan ƙasar nan wannan wahala da ake sha. Sana'atun musu bude tunda an rufe boda ƴan ƙasa su samu ayyukan yi.
Alhaji Babangida Lamido kenan guda cikin manyan ƴan siyasa a jam'iyyar APC Najeriya. Kalaman nasa dai akwai kamanceceniya da na masu hamayyar gyara kayanka irin su Bashir Sanata na kungiyar Kwankwasa kawai a jam'iyyar PDP da ke cewa jiya dai tafi yau asalin mulkin da gwamnatin wannan lokaci ke yi.
Har yau a Najeriya babu ruwan sha ingantacce. In ka je asibiti baka da kuɗi yawo kaje saboda babu abin da za a yi maka sai kana da kuɗi sannan zaka samu a baka kulawar da ya dace. Har yanzu harkar ilimi ta tabarbare in baka da kuɗi danka sai dai gama gararan ba. Abinda tintintina ake campaign a Najeriya ruwa da wuta to har yau ba mu wuce wannan gabar ba. Ko da za a ce an samu ci gaban banki ba a gwamnatin mu ta baya ta PDP a iya cewa an samar da harkar sadarwa da ta sauƙaƙa rayuwar al'umma, an samu matasa aiki, an kirkiro ma'aikatu babbi irin su civil defense din nan wanda da kungiyoyi ne na sa kai kamar su vigilante aka maida su karkashin gwamnatin tarayya aka dibi talakawa aka ba su abin yi da dan abubuwan da ba a rasa ba. Amma a wannan gwamnatin ta next level, wannan gwamnatin da suke ta jefa mutane a cikin kangin bauta da kangin talauci da fatara da zulumi da furgici da razani kullun jiya yau abinda suka faɗa jiya yau shi za su
anya ai wannan magana sanata idan aka yi la'akari da yadda aka karbi gwamnatin a lokacin PDP matsalar tsaro din da rashin aikin yadda yake damun mutane.
Ai lokacin jam'iyyar PDP ana iya ci ana iya sha dan talaka zai ci abinci da kifi ko ma nama in ya ga dama.
Amma a lokaci bayan fita ma yana gagarar mutane kullun cikin fargaba.
A to an kai maganar tsaro ai an canza wa gambo kafa ne yanzu saboda an daina abin da ake da yanzu an kirkiro abin da bamu san shi ba. Musamman in ka dauki harkar garkuwa da mutanen nan za ka ga abin nan ya wuce makadi da rawa. Wannan gwamnatin ce ta alƙawar da cewar za ta ba matasa aikin yi. Shin an ba matasan da suka fada adadin za su rinka ba wa duk shekara ko kuma basi ba.
Madashi Bashir Sanata na kungiyar Kwankwasa kawai dan jam'iyyar PDP dake hamayyar gyara kayanka. Ko da sashen Hausa na BBC ma ya jefa wata tambaya ga al'ummar kasa a wannan rana cewar tun daga wancan lokaci shin wannan shugaba ne ya fito sayin talaka ne? Sai dai kuma bayanai na amsoshin da al'umma suka tafka muhawara akai ya gwada cewa margayi Umar Musa Yar Adua ya fi samun rinjaye a yabo daga jama'ar kasa. Wataƙila cikin hujjoji da masu irin wannan ra'ayi suka dogara da su har da batun nan na 7 points agenda zamanin mulki ne wanda akwai masana da masu hasashen siyasar ci gaba da tattalin arziki da suka tabbatar da cewa lallai da Allah ya bashi tsaurai cikin koshin lafiya da kakar dan Najeriya musamman ma yankin arewa ta yanke saka a fannoni da dama. To amma a wajen masu kare manufofin gwamnatin dake mulki a yanzu irin su baban ta ti ikon Allah garku dole ne fa a ce wa mijin iya baba shi yasa ma a wannan taki jagororin sa na siyasa suka shirye taron addu'a na musamman domin taya gwamnatin APC a kowane mataki addu'ar samun nasara
domin mu miƙa godiyar mu ta musamman ga masu girma komandojin Hizba na mazabu da babban komandan Hizba na karamar hukumar garku da babban limamin Juma na karamar hukumar garku da dukkanin alarammomi bisa yadda aka haɗe yau karkashin jago rancin zababban shugaban karamar hukumar Garko Honorable Megida Adamu Dal aka yi wa ƙasa addu'a aka yi addu'o'i na neman nasara ga jam'iyyar mu ta APC mai albarka daga matakin ƙasa zuwa matakin jiha zuwa matakin kananan hukumomi domin ƙarawa iyayen jam'iyya ƙwarin gwiwa da kuma roƙar nasarori daga Allah Rabbus Samawati
wannan yana haska cewa mulkin gwamnatin jam'iyyar APC an gaza kenan kamar yadda mutane suke ganin an samu koma baya a shekaru 59 da samun incin kai a jam'iyyar APC
malam baffaya a shekarun nan 59 kaf idan ka kalla babu shekarun da talakan Najeriya ya kamata ya alfahari da su kamar shekara 5 din nan ta mulkin jam'iyyar APC domin a wannan mulki namu mun yi iya kokarin mu wajen inganta tsaro mun yi iya kokarin mu wajen samar da empower da ayyukan yi ga yayan talaka mun yi iya kokarin mu wajen inganta noma da bunƙasa harkokin tattalin arziki ko ba mai maganin cin hanci da rashawa 100% ba mun rage kashi 90 cikin 100 na cin hanci da rashawa a ƙasar nan kuma babban abin da APC ta sa a gabanta shine talaka ya zama zai iya tsayawa da kafarsa yanzu haka manoma in ka shiga ƙauyuka da mazabu suna ta murna suna dariya suna fata kuma shi abin da ake fata talaka ya tsaya da kafarsa
SA babanta ta ikon Allah guda cikin masu kare manufofin gwamnatin APC Najeriya shin ya abin yake ne ta bangaren masu doka wato wakilan majalisar ƙasa cikin wani tsokaci da Honorable Shamsuddin Dambazauye shi ma ya ce tabbas fa an samu ci gaba irin wanda ba lalle masu hamayya su gaskata a cikin zuciyarsu ba ballanta na sifirta akan harshen su
an samu ci gaba ta bangaren tattalin arziki an samu ci gaba ta bangaren wayewa bangaren kimiyya da fasaha kuma a yau Najeriya tana cikin fitattun kasashe da mutane suke son su kusance mu kuma misali da zaka dauka akan wannan shine kwanan nan da aka je taro na majalisar dinkin duniya a birnin New York kasashe sama da 30 suka yi kokarin su sadu da shi shugaba Muhammadu Buhari saboda haka kaga irin waɗannan kasashe suna kokarin su zauna da mu to wannan shi ma alama ne na ci gaba kamar yadda ka sani mu mun shiga majalisa ba dan mu yi kuɗi ba ko mu zo muna cewa mun samu kuɗin da ɗan majalisa wani ɗan majalisa bai samu ba a wata daya aiki muka je mu yi wa mutanen mu kuma abin da muke yi kenan mutanen mu insha Allah kamar yadda suka ga na somo ayyukan nan kuma ina zuwa ina kwato musu yanci kamar kayan neman nan da aka kawo trailer uku kaya sama da miliyan 30 a karamar hukumar ta kai da ba a taba yi ba to irin waɗannan abubuwan zamu ci gaba da yin su akwai abubuwa da dama a ƙasa da muke yi amma ka san an ce ka boye ne ma ka bayyana samu
Honorable Shamsuddin Dambazau shin akwai wani kalubale game da makumar siyasar idan mun kalli yadda lamura ke tafiya a halin yanzu Abdullahi Tanka Galadanci dan siyasa ne dake da muradin yin tsokaci akan wannan batu
ba komai bane illa mu tuntubi mudafin iko musamman ta fusar shari'a ba ga jam'iyyar PDP ko APC sai dai illa a duba cewa yin nagari ko ai abu mai kyau bisa adalci doren adalci ayi shi kowa a bashi haƙƙin sa mai haƙƙi a bashi haƙƙin sa to shine demokradiya sabanin haka ina tabbatar maka za a yi samun mushkila
to amma ina tasirin mulkin da ake yi game da makumar siyasar gobe
tasirin sa shine kawai gaskiyar mai haƙƙi a bashi haƙƙin sa mara shi a bashi hakuri amma batun kai zancen tasiri a gaba yanda ka dauko wannan demokradiyar baka ci ba kaci baka ci ba a riƙa yin ta ko dan mai madafin iko ko su hukumomi su zamanto allegiance to gwamnati to ka san ba ta fayin samun abun kai ba in dai har za a ce shugabanci ko kamar doka da bangaren irin kamar tsaro a ce kawai suna bin gwamnati ne iya abin da gwamnati ke so shi za a yi to ka san ba za ta taba samun abin da ake so ba musamman ta fuskar daidaito saboda haka ba ta da tasiri illa a gyara in an gyara shikenan sai a samu in ba a gyara ba kuma sai yanda Allah ya yi
Abdullahi Tanka Galadanci kenan dan siyasa a nan Kano da yake mudu inshirin na wannan rana dungurungun ya ta'allaka ne ga makumar kasar ta fuskar mulkin da ake kirarin an shaki iskar yanci cikin sa shi akwai bangaren da yake da rauni wajen kasa samun sukunin watayawa da murnar wannan yanci a sha'anin mulki wannan tambaya ta hada har da kallon jinsin mata da muka ga dacewar samun masu fafutukar cikin su domin sanin irin kallon da suke wa irin wannan biki na yancin kai wanda ake gudanarwa duk shekara Salisu Bafayo ya tambayi Zainab Nasir Ahmad wata yar gwagwarmaya dake fafutukar kare haƙƙin haƙƙin mata. Ko akwai wani ci gaba da mata suka samu tun daga wancan lokaci zuwa yanzu, musamman a arewacin Najeriya da al'ada ke taka muhimmiyar rawa?
Zaka ga har yanzu a arewacin Najeriya, zaka ga mata ba sa samun damar kammala karatu na secondary ma, balle ma a zo kan matakin jami'a da ko kaiwa ko degree na biyu da kuma na uku da sauransu. A arewacin Najeriya ne zaka ga yarinya ta taso da burin ma karatu, sannan za a katse mata. Gwamnati ba ta taimakawa ta wannan bangaren. Zaka ga an ce karatu kyauta ne, karatu free education ga mata, amma zaka ga yes, babu waɗanda suke implementing wannan batun. Kawai zai zama irin labari ne na neman samun damar siyasa.
To amma ba ka kallon tasiri na al'ada da addini a yankin arewacin Najeriya?
Eh, akwai tasiri na al'ada da addini, wanda kuma kaga addini bai hana neman ilimin ba. To al'ada ce take dakile wannan abubuwan. Kuma ina ganin idan da gwamnati za ta yi wani hoɓɓasa, za a canza waɗannan tsarin. Za a iya kawo bill kamar misali wanda zai address waɗannan issues din. A ce kamar misali yarinya ta gama matakin secondary kafin a mata aure. At least kaga wannan zai iya taimakawa idan ta kai irin kamar tana da wayewar kan da za ta iya cewa to tunda na gama secondary ina da burin cewa ina son in karanci aikin likita, ko kuma ina son zama malamin makaranta, ko kuma ina son zama engineer da sauransu. Duka za su iya samun gurabe wanda za su kai wani mataki na ci gaba.
To idan kika jingine maganar arewa a Najeriya baki ɗaya, kusan ana ganin babu wani matsayi da aka yi wa mace iyaka a kansa, kama daga takarar shugabancin ƙasa, ballantana raguwar gurabe da ake ganin na madafun iko ne. Shin me yasa kuke yin baya-baya kan al'amar?
Gaskiya ba baya-baya muke yi ba, dama ce ba a bamu. Kamar misali yanzu in mace aka ga ta fito takara ta shugabancin ƙasa, za ka ga tun daga matakin primary election ma, ko da a ce ta ci, za ka ga a wannan lokacin za a mata ci, ana ai ba za mace ba za ta yi mulki ba da sauransu. Dukka muna da gudunmuwar da za mu bayar, wanda idan da an bamu damar ma za mu iya yin abin da ya fi ma na mazan, ko sanatan ma, sai dai ka ga ɗaiɗaiku ne suke samun.
To yanzu Najeriya kusan kimanin shekaru 59 kenan, shikenan ba mafita mata a haka za ku zauna?
A gaskiya akwai mafita. Mafita ita ce ta wayar da kai. Ba muna iyaka na neman ilimi ba, ko kuma na neman wani mataki na siyasa, ko kuma na yin wani aiki na kasuwanci.
Matashiya da ke fafutuka domin kare haƙƙin mata a Najeriya, Zainab Nasir Ahmad. Da wannan kuma za mu dawo nan Kano, da dumamar yanayin siyasa ke neman aukuwa sakamakon dakon hukuncin shari'ar da ake yi tsakanin jam'iyyar PDP da ɗan takararta na gwamna Abba Kabir Yusuf da kuma APC da nata ɗan takarar Abdullahi Umar Ganduje. Kasancewar Ibrahim Wayya guda cikin kwamitin tabbatar da zaman lafiya lokacin zaɓe da bayansa, ya yi kira ga dukkanin ɓangarorin da suke cikin wannan shari'a da a ɗauki ƙaddarar koma wanne irin sakamako ne zai biyo baya.
Magoya baya su fahimci cewa wannan abu ne wanda yake dama yana da ƙa'idoji, yana da sharaɗai, yana da kuma yadda ake gudanar da shi. Kuma daga ƙarshe akwai dole wanda za a ce shi ne ya yi nasara, daga ƙarshe kuma akwai wanda za a ce dole shi ne bai nasara ba. Amma wannan ba yana nufin ƙarshen duniya ta zo ba ga wanda bai nasara ba. Abu ne wanda nan gaba shi ma zai iya samun dama in a yanzu bai sami yadda yake bukata. Shi tsari na demokuraɗiyya ya tanadi wannan, kuma ba a son a ce an samar da wani yanayi wanda za a tayawo da mutane hankali, domin su ne iyayen gida a demokuraɗiyya. Wanda yake ubangida ku bai kamata ka tayar masa da hankali ba, domin abu ne wanda ba ƙarau ba kuma za a ci gaba.
Alhaji Ibrahim Wayya. Shi kuwa Aminu Kosashe Lekowaye yana tabbatar da cewa naɗe-naɗen da gwamna Ganduje zai yi baya buƙatar dogon tunani, illa dai duba ga waɗanda suka taimaki jam'iyya ka'in da na'in har aka samu nasara.
Da wanda suka ci amana da wanda ba su ci amana ba, duk ka sani mai girma gwamna. Ka duba mutanen da za su taimaka wa jama'a, ka duba mutanen da za su taimaka wa 'yan jam'iyya kamar yadda kai kake yi. Ka duba ka ba su appointment ɗin commissioner nan,
maka 'yan jam'iyya ko su yi aikin da za a ci da jihar Kano gaba.
To mutanen jam'iyya ba 'yan jihar Kano bane, su
taimakawa
mutanen jihar Kano. Ai duk abin da ka gani mutanen jihar Kano 'yan jam'iyya su suke fito da su. Kuma da wannan nake karawa godiya mai girma gwamna, ayyukan da kake kawa na alheri a jihar Kano, musamman free and compulsory education din da ka dauko mana, muna godiya. Kuma akwai ma'aikata
da fara ne
kwarai da gaske, kai baka ji an talata a gidajen radio ana cewa a zo a karbi uniform kyauta ba, baka ji permanent secretary na Ministry of Education ta ce a zo a karbi uniform kyauta ba.
Wannan uniform ne shi ba da ilimi
ba ma na CRC da ake yi wanda za a bayar a yanzu da ake yi, ba yanzu akwai makarantar bane, yanzu a gani. Kuma ka tambaya ka ji akwai kamar su Abba Kailani da suke taimaka mai girma gwamna, kaga shi yana Ministry for Local Government, amma yana ba wa mai girma gwamna abubuwa da suka dace, yana ba shi shawarwari da suka dace.
Matashi Aminu Kosashe Kundila, ɗan siyasa a jam'iyyar APC Kano. Mun karɓi baƙuncin Aliyu Haraji Mirano, wanda ya shigo yana kira ga shugaban gidan malamai da ya riƙa taka tsantsan a irin matakan da yake ɗauka da suka shafi harkokin ilimi.
abinda kake yanzu a layi ka zo da policy mai kyau kana nema ka bata daukar zalle ya zaka zo ka tadda mutane suna aiki ko ba sa zuwa aiki ko suna zuwa aiki me kamata kai ka zo da sabon policy ka shata layi amma ka ce zaka dakatarwa da mutane albashi ko ka dakatar musu da albashi har mutum 1000 wajen 1800 wajen mutum 2000 a Kano yanzu wannan halin da ake ciki yanzu halin tattalin arzikin yanzu ka rike mutum albashin wata daya kuma bai ma san ran da zai koma ba ka rike masa ya kike ganin zai koma
amma baka gani tsari yazo da shi yadda za a canja yanda ake tafi da al'amuran ilimin duba da tsawon lokaci ana ta fama da wannan matsalar
a cikin sa nake ni a Rauno ne shugaban kansala na education naga abin da ake kuma na san me nake ciki na tursa su mutane sun dawo aiki wanda ba su dawo aiki ba sun dawo aiki dole ana zo aiki amma magana shine daga zuwanka ka dora ka ci aka tare mutane a'a ka sha ta life ba za ka dauki shawara ba kuma magana inda ba za ka dauki shawara ba to wallahi tallahi kana da matsala
amma a matsayinka na wanda kake jami'in ilimi a karamar hukumar ka ta Rano baka gani kai da shi watakila za iya ci akwai yar alaka ta kusan
na zo da bishi na fada ya zo da abubuwa masu kyau to idan gyara ya zo mu gaya maka tunda kai ma a na yarda da magana kansuloli da kace wasu kansuloli da sauransu aji amma magana shine ka zo ka tare mai gadi albashi ka tare wancan albashi ka ce gwas wakal ka je function ka duba gani in akwai gwas wakal
madashi Aliyu Harazimi Rano dan siyasa a Kano
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Masauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokanan aiki Salisu Bafayo Khalid Shatima da Adam Suleiman Ibrahim Isaac dan uwar Rano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a